Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Horar da masasa a game da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da su tare da dabarun yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli musamman ma a nahiyar Afirka na daga cikin manufofin kafa shirin Climate Reality wani dandali da tsohon mataimakin shugaban Amurka Albert Arnold Gore ya asasa wanda yake zakulo matasa masu rajin kare muhalli masana da 'yan rajin kare muhallin da zimmar faɗakar da su akan dabarun daƙile waɗannan matsaloli da kuma matsalolin su kansu a bana tawagar ta hallara a Accra babban birnin Ghana inda wani rukunin matasa daga kasashen yammacin Afirka suka samu horo kamar yadda Umar Sale Anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya shaida.
Ina daga cikin wayanda suka bada kulawa domin ganin wannan taro ya kammala hada mu a group domin mu samarwa da su wayanda ake training a mafita akan abin da ba su fahimta ba ko kuma yanda za su samu horo na musamman wanda kuma ba wai ya tsaya iyaka ranakun da aka yi wannan horo bane. Za mu ci gaba da kula da duk wanda aka dora maka alhaki kamar ni an bani mutum 24 a West Africa da zan kula da su musamman yawancin su daga gurare daban-daban na Najeriya wanda shi wannan taro dama an saba yin shi ta dandali da ake kira na Climate Reality Project yakan samar da shugabanni da za su dauki gabarar kula da me ke faruwa a duniya akan harkar gurbatar muhalli baki daya musamman samar da dabaru ko kuma hanyoyi na nusar da shugabanni da kuma kungiyoyi na yanda za a yi a samar da makamashi mai inganci ba tare da ya gurbata duniya ba. Ita wannan kungiya na Climate Reality Project ita kungiya ne ake tara masana da kuma masu ra'ayin rajin kare muhalli musamman ta bangaren dumamar yanayi wanda an duba cewar abu ne da ya zama dole sai an samar wa matasa musamman horo na musamman a duniya wanda za a rinka kula da su kuma a nusar da su ga yanda ya kamata su rinka matsar shugabanni na duniya da kuma duk wani mai ruwa da tsaki na yanda za a nusar da shi cewar ko abin da yake yi daidai ne ko ba daidai ba.
Shi kuma Muhammad Jafaru dan Kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu.
Wannan taro ne da aka fara ta shekaru da dama wannan yake karawa na 54 da aka asasa wannan taro. In mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake yi in za a cimma guri sai in an kawo matasa ciki. Sa'annan wannan wanda ya asasar da wannan taro algor da kanshi masani ne na ilimin kimiyya kowa ya tabbatar da cewa yana nashi kokari akan ganin yanda za a samu shayo kan masalan dumamar yanayi. Shi sa taron dai sai in ce yanda aka shirya shi shimfidan shi da ababen da aka tattauna kanshi an samu ababai masu amfani kaman musamman inda ma aka kai wannan taro a kasan Ghana ana ganin cewa yanda Ghana ta shugabanci karban 'yancin sauran kasashen Afirka a hannun Turawa to ana ganin za ta kuma shugabanci samun magance wannan lamari na amfani da man fetur da ake ciki. Taron ya yi kyau an yi ta yanda aka kaso kuma ya amfanar da ababai masu albarkan da za a doki a yi amfani da shi wurin magance wannan lamarin da ke damunmu.
Ana sa bangaren kuma Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi dake Jamhuriyar Niger yayi bayani ne a game da wata kungiyar Burtaniya da ake kira TriAid wacce take aiki tare da kasashen Afirka ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa.
TriAid ita dai ma'aikata ce wadda take da a Bristol na kasar Ingila, kuma a can ne headquarter ɗinta yake. Tana aiki ne bisa kan duka abinda zai ƙarfafa ice ko kuma in ce duka abinda ya shahi ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abinda yake tsanuwa ne in ce, wanda ya bambanta da abinda ya shahi sauran rayuka wanda Allah ya shimfiɗa a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai sun zamanto kamar manhoyi dake aikin TriAid wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da dan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi, kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyan su za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon ice ko kuma duka wani jiki na ice wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci.
Mai sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ta bakin namu Professor Abubakar Mamman Manzo, Muhammad Jafaru Dankwabiya da Umar Sale Anka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi. Ma'assalam.